الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويسر لنا اللهم الخير حيث كان ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا وليك اللهم دوكاكي دي بامو يكون هدوة أولنا درسينا واتو رمضان مبارك أيوم منا دانا بيقو واتو رمضان شكرا لقود أدري فقدو دا أربعين دي دي أهجر المنزو صلى الله عليه وسلم وان دي داتي دانا ربكو يقوة تنبيار دوبو بيو دا قوما شا ترى zan yi da lokuta insha Allah a zahar 12 da minti 10 kamar jiya la'asar kuma karfe 3 da minti 20 akwai ƙarin minti 1 da aka samu magariba kuma karfe 6 da minti 23 isha'i karfe 7 da minti 38 shi ma ya fara tafiya gaba alfijir kuma karfe wato 4 da minti 32 sahur alfijir minti 32 wato ya rage minti 1 gobe ma haka din ne sannan kuma fitowar rana karfe wato 6 saura minti 10 sha 6 a sha 4 wannan kenan game da lokaci sannan kuma ni sabin zakka ya kama miliyan 1 da 260 da na'am 258 miliyan 1 da 258 da 874 wannan shine nisabin zakka ta dan ragu kadan akan nisabin wato baya na'am muna cikin bayanin mu kamar yadda muka fara ajiya akan afatul lisan wato tuntuben harshe ko in ce kurakure da suke faruwa ta harshe wannan ci gaba ne da wasu hadisai daga manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin hadisan da suke magana wato akwai hadisi daga Sa'id bin Zaid radiyallahu anhu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata a gare shi yana cewa inna min arba riba al-istitalatu fi 'ard al-muslimi bi ghayri al-haq manzon sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin arba riba riba mafi muni arba riba wato wanda yafi muni a cikin riba al-istitalatu fi 'ard al-muslim mutun ya wato shishiri ya wuce iyaka ya je ya taba mutuncin musulmi ta wajen wato fadin maganganu akan shi na batanci a haƙin dan uwansa musulmi bi ghairi haqq ba bisa haƙƙi ba idan mutumin yayi abin da ya dace ayi magana akan shi ne a da ayi magana ko a gare shi ko a bayan idansa domin samu maslaha shi yasa malamai suka yi babin wato giba da ta halatta giba da ta halatta sun yi bayanai kamar yayin da mutum ya zama mabarnaci ne kuma ba zai yi ai masa magana ba don ya gyara sai dai ayi wa wani magana to babu laifi a je a ga wani cewa wane nan ga halinsa ya kamata kai masa magana kaga aibinsa ake magana in ya ji ba zai ji daɗi ba tare da haka ya zama dole ai haka ɗin ko kuma mutumin da halinsa ba ya da kyawu wato sai ga wani wanda bai san halinsa mara kyawun ba yake mu'amala da shi shi wancan an hana shi ya ƙi hannu wato a nan shi mai kyakkyawar mu'amala in yana mu'amala da wancan sai a zo a gaya masa cewa wannan da kake mu'amala da shi fa halinsa ba na gari ba ne kai hattara da shi wannan nasiha aka yi wannan bai zama laifi ba hakan nan yayin da mutum ya zamanto ana wato mutum yana neman haƙƙinsa wani ya shiga haƙƙinsa zai iya kai ƙaran shi in ya je ai zai ce wane ne yayi min kaza yayi min kaza ko bai yi min kaza ba bai yi min kaza ba wannan ambaton na neman kwato haƙƙinsa shi ma bai yi laifi ba haka idan wani ya nemi shawaran ka wajen aure mace ce ta nemi shawaran ka ga wane yana neman aure na ko namiji ne nemi shawaran ka ga wacce nake son aura me kace to idan akwai wani abu da ka sani mara kyawu tare da ita ko shi to anan amana ce ta wato neman shawara ka bayyana masa halin shi ko halinta lokacin da wata ta zo tana neman aure, ta ce da manzo sallallahu alaihi wasallam, ga wani yana neman aure na, wani kuma yana neman aure na. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi aibin da ke tare da kowa. Na'am, sai ya ce ki aure Usama. To anan kaga ya nuna bai zama giba da yake zama yana da laifi ba, a ambaci halin mutum. In mutum mai dukan mata ne, in mutum mai yawan saki ne, in mutum baya saukar da hakkin iyalinsa, shirye ya aure su ne su rike shi kamar da yawa akan samu. To in wannan ne akai bayani babu laifi. A wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa daga cikin babbar riba, wato shine mutum ya tsawaita harshensa akan mutuncin musulmi dan uwansa, wajen wato aibata shi da kaskantar da shi, ko kuma yi masa kazafi, ko kuma zaginsa. To wannan haramun ne, kuma haramcinsa yana da tsanani, ya wato kai haramci irin na riba. Shi yasa ma yace arbar riba. Kenan wato mutuncin dan uwanka musulmi ya shiga a babin kamar dukiya, don a nuna maka matuƙa na abun. Don da yawa sun san in ta dukiya ne ba daɗi, a taɓa naka ba daɗi, kai ka taɓa na wani kuma ba haƙƙi ba ne, haramun ne. To sai aka kwatanta da riba da ake mu'amala da shi. Saboda haka mutum ya kiyayi abka ma mutuncin ɗan uwansa musulmi. A cikin hadisi Abi Huraira radiyallahu an, a wajen Hafiz Abu Ya'la da sauransu, a kisar Ma'iz, wanda ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake neman Annabi ya tsarkaka shi a wato mutuncinsa, wato ya kare mutuncinsa akan zina da yayi, Annabi ya kauda kansa har ya zo yana bayani har sau hudu. Can sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka yi zina, ya ce eh. Sai Annabi ya tambaye shi har ya tabbatar cewa eh haka ne, sai Annabi ya umarni a jefe shi. Aka jefe shi har ya mutu. Na'am. To sai ga wasu mutane guda biyu suna magana tsakaninsu cewa shin baka gane ba, ila hadha rajul alladhi satarahu Allahu alayhi falam yada'a nafsuhu falam yatada'u nafsuhu hatta rujima rajma alkilab. Wato shin wannan mutumin baka gane bane, Allah ya rufa masa asiri, ya jaya zina bai kiyaye kansa ba, ya zo zuciyarsa ta dinga ingiza shi sai da ya zo yayi magana, aka jefe shi jifan kare. Na'am. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ya ji abin da suka faɗa. Shikenan yayin da ya zo wajen mushin raƙabin nan ijaki, sai Annabi ya ce ina wani da wani. Sai suka ce ga sunan. Sai Annabi ya ce ku sauka ku zo ku ci daga mushin wannan jakin. Sai suka ce ya Rasulullah, Allah ya gafarta maka, shin za a ci mushin ijaki ne? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce famanittuma min akhikuma anifan ashaddu aklan minhu. Abinda kuka taba na mutuncin dan uwanku dan lokacin da ya wuce nan yafi tsanani akan wannan abin da yanzu kuke kyama. Wallazi nafsi biyadihi, ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa, innahu al'ana lafi anharil jannati yanqamisu fiha. Wallahi yanzu haka yana cikin wato tafkuna na gidan aljanna, yana iyo a ciki, yana nutsewa, yana fita a cikin wannan tafkin. Ya riga ya shiga aljanna. Shi Ma'iz da ya kawo kanshi aka tsarkaka shi. Kaga wannan kalmar suka faɗa ba wai zagi ba, kuma kawai mutumin nan Allah ya rufa masa asiri, ba zai zauna ba, har ya kawo kanshi aka jefe shi jifan kare. Sai Annabi ya ce to ku sauka ku da kuka yi wannan magana, ku ci daga mushin jakin nan. Kaga dai abun yayi muni. A hadisin Jundub dan Abdullahi kuma radiyallahu anhu ya ce sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man samma asamma Allahu bihi yawm al-qiyamah. Wato duk mutumin da ya yi jiyar, to Allah zai jiyar da shi ran tashin kiyama. Ma'ana mutumin da ya yi abu don a ji shi, ba wai don Allah ya yi ba, don a ji wane shi wane ne, to Allah zai yi masa haka din. Ma'ana zai samu safiyansa na wannan aikin ba a nuna masa cewa shi ne amma ba shi ba ne, kamar yadda a wani hadisin ya nuna waɗanda suke riya ran tashin kiyama, wato sai Allah ya ce da su ku je ga waɗanda kuke riya gare su, shin za ku samu sakayyan abin da kuke yi ne? Sai su je ba su samu ba, kuma ba su da ƙarfin zuwanma. Sai kuma sahabbai suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi mana wasiya. Shi kenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala ma yantunu min al-insani batnuhu. Farkon abin da zai yi wari a jikin ɗan adam shine cikinsa. فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل idan mutum zai iya kada ya ci sai halal ya aikata kuma haka din ne kamar yadda annabi ya fara idan mutum yanzu ba zan ce mutum ba a yanka rago a bar shi dan lokaci zaka ga cikin ya kumbura naman jikin zaka ga lafiya ce saman aka yanka rago ko da za a bari ya kwana sai a fede a cire kayan cikin na'am sai a aje naman don ba zai lalace ba amma matukar ba a fede ba ka duba yadda cikin zai fara lalacewa tuntuni sai annabi ya ce farkon abin da zai fara lalacewa a jikin dan adam idan ya mutu shine cikinsa sai ya ce man istata an la ya'kula illa tayyiban falyaf'al idan mutum zai iya ya zamanto kada ya ci sai dai halal ne to wajibi ne ya aikata haka ka ne san ci abin da ba halal ba wa man istata an la yuhala bainahu wa bainal jannati bimil'i kaffin min damin haraqa falyaf'al wato in kuma mutum zai iya kada a shiga tsakaninsa da aljanna da wani abu kamar cikin wato jini ko na cikin tafin hannu ne wanda zai zubar na wani mutum idan har mutum zai iya kiyaye kansa to kada ya kiyaye kar ya aikata ma'ana kada ka yadda taba jinin wani mutum ya shiga tsakaninka da shiga aljanna domin taba mutuncin musulmi hatsari ne babba bal ko ba musulmi ba dan adam a zaman sa na dan adam yana da wata kima a wajen Allah to kada mutum yayi sakaci wajen afkama mutuncin dan uwansa a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato nufin ya hana mu ne akan mummunan maganganu da ake fada sannan kuma bayyana mana aibin irin mutanen nan da abin da suke aikatawa wannan kuma aiki ya nuna ya sabawa tafarkin mu'mini a hadisin da imam muslim ya rawaito a cikin sahihin sa manzo sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به يا الله duk wanda ya jibinci lamarin al'ummata in ya tsananta musu Allah ka tsananta masa ya Allah duk wanda ya jibinci lamarin al'ummata in ya sassauta musu Allah ka sassauta masa kaga jibintan lamarin al'umma kuma ya shafi dukkan bangarori kada ka zama kai wani abu ne akan mutane a fuskar aiki kai ne shugaba kai ne chairman kai ne manager kai ne director ya zamanto waɗanda suke ƙasa da kai kullum magana da kake a kansu ba mai kyawu ba ne wane kaza ne wane ko akan idonsu ne zaka faɗa ka shiga mutuncinsu ko bayan idonsu ne don cewa kai ne babba a cikin bayanin da muka yi jiya mun yi maganan cewa wajen tsawwala kaya to na tuna da wannan hadisin su kun bai zo baki na ba ba sani ba ko na kawo cewa nau'i ne na jibinta lamarin al'umma sayar da kaya idan mutum yana tsawwalawa bayan Allah to shi ma Allah zai tsawwala masa na so in kawo wannan saboda haka masu sayar da kaya su yi hattara sai dai wani bangaren zaka ga
Allah ta wuce fuskar tsawwalawa
tsawwalawa ma'ana tsadan kaya
a su din ta yadda Allah kace Allah zai tsawwala musu
Allah zai tsananta musu kenan a rayuwar su samu kunci a rayuwa su ga abun ba zai samu albarka ba su ga ba kwanciyar hankali ba lafiya cikin gidanka sannan kuma uwa uban mutum ya gamu da Allah ya ga Allah bai gafarta masa ba domin gurgudan kana sassautawa bayan Allah Allah zai maka sauki kamar yadda wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam dake cewa akwai wani attajiri da yaransa suna kasuwanci sai yake cewa duk wanda ya zo yana da abin nashi bai kai ba ku sassauta masa wanda yake da kunci ya dauki bashi bai kawo ba ku saurara masa har ya samu dama to yana cikin haka da ya rasu sai Allah ya gafarta mishi ya ce to shi ma ya yi masa sauki kamar da yi wa bayansa sauki wannan kuma kamar wancan ne duk wanda ya tsananta wa al'umma to annabi ya ce Allah ya tsawara masa Allah ya tsananta masa wanda ya kuma sassauta Allah ya sassauta masa wasu da ɗan kaso zaka ga suna rage 1 bisa 10 ko in ce 10 cikin 100 ko 1 bisa 10 duk tafiyarsu ɗaya ne 1% a cikin 10 ko kuma 10 cikin 100 za su rage a cikin farashin kayansu to ba ma farashin kayan mai yiwa ko 1 cikin 10 bai wuce shi ne riban ba ko da riban ne zaka raba gida biyu misali duk abin da riban ka naira 40 ne to ka hakura da naira 20 duk abin da riban ka naira 100 ne ka hakura da naira 50 don ka sassauta bayan Allah a cikin wannan wata mai alfarma wata Ramadan to sai kuma idan muka duba kayayyaki da suke tsada wanda muke magana yawanci shinkafa abin nan suga ko waye ko dankali da sauransu abu ne wanda yake da bangare biyu wanda su masu sayarwan ba su da laifi bangare na farko a bahara ko bariya ne mun yi magana cewa kamfanonin da suke kawo abun to wanda suke da shi ya fita a hannunsu wani kuma bai sa ake shiga hannun ɗan kasuwan ba to rashin zuwan kayan shine zai sa wani lokacin farashin ya canza ya tashi don ya kare a kasuwa masu bukata suna nan da yawa to wasu za su tsawwala tunda na kamfanin bai fita ba to wanda kuma zai saya daga kasa kuma shi ba ya da laifin abun ya taya zaka samu abu da kana sayan shi 3,500 idan ka je kai kanka din maka sai shi 4,200 kaga babu zancen ka sayar da shi 3,500 ko kuma 4,400 dole kai maka nemi ko 300 ka ce 4,500 mutum zai ce abu kwanan nan muka sayi 3,500 bai san me yake ba kuma ba kowa ne zaka tsaya kai masa bayani ba cewa ai kamfani ne suka kara kaza to kaga yana faruwa ta bangaren kamfani sannan kuma irin su dankali su waye suke noma a ina ake noma shin in an yi noman dankali nan ba zai sa a kasar mu bane ba zai yi bane a kasar mu gashi kabeji da muna shan wahalan kabeji yanzu kaga kabeji yana yin zasu ga
sosai in ka je bayan jire-jiren
ka gani ana noman kabeji sosai kasan nan Allah ya mata albarka haka nan dankali ma idan da za a zo a yi dankalin turawa ko dankalin gida wanda muke amfani da shi da sauran abubuwa ruwa ne da kuma kasa mai kyau ake nema in an yi zai yi to amma mu ba mu yi ba waɗanda suke kuma su dama suna jiran lokacin da bukatan ku ya zo a tsawwala muku ka duba ko kajin nan da ake kawowa ba mu muke kyankyashewa ba sai abin da aka sayar mana ba mu da iko a kai to irin wannan wani abun kuna da daman da za ku iya ku yi shi sai ba ku yi shi ba sai ka ga kun zo wanda abin ke hannunsu kuma ba a tausaye ne da su ba sai su ringa tsawwala muku sai ka ga ana wahala to amma dai duk halin wanda ya samu dama na ya yi sassauci ya yi wa bayan Allah sassauci
kakan kala wasu kuma zargin yan kasuwa suke cewa kaman sukan sa a yi jinkirin wasu kayayyakin misali idan
wannan din ba za a rasa ba a cikin yan kasuwa na wani kayan da ya zo in aka kawo shi da yawa ya cika kasuwa wato kayan zai sauka saboda haka su rike su sayar wannan ba za a rasa ba amma a galiban kusan ba haka din bane domin wanda ya kawo kaya shi motarsa ɗaya ko motar ɗayan ma haduwa suke yi yadda ne ake da wannan karfin na mutum ɗaya ya kawo mota biyu uku yanzu mota ɗaya ma sai ga mutum biyar shida sun haɗu kafin su kawo mota ɗaya to idan aka kawo mutumin da sai ya saukar ya sayar ne zai samu abin cefa ne yaushe zai yadda ya haɗa kai da wani ya bari akan mota har ya ɗauki tsawon lokaci sannan a sauke akwai lokacin da muka shiga kwamiti na wato irin wannan farashin da ake tsawwala kaya ko kwamiti na amudu da ake awo da muka shiga kwamiti na mun shiga mun zagaye kasuwanni inda ake cewa ana wannan din duk da muka bincika ba mu ga wannan ba abin da yasa kaya suke tsada sun yi bayani suka ce idan aka lodo kaya musamman a lokutan da ba lafiya sosai masu motoci manya-manya ba su cika son zuwa wajen mu ba saboda suna tsoro wannan abin da yake sa duk wanda ya yadda zai zo to sai ya ƙara farashin kaya to da wannan din ya zo ya sauki kuma yanzu da ba matsalan wato tsaro da ake zuwa sai kuma a hanyar idan aka ɗauko kaya ana barin Kano ana barin Jigawa to sai ka ga checking point ko kuma wanda suke tsaye akan titi za su tare ka nan a karba can a karba to ana ta karba din nan duk waye zai biya wanda zai saye kayan ya ci shi zai biya sai kaga kaya ya zo mai duguri yana da tsada in ka wuce da maturo zuwa Jigawa kaga kayan yayi arha ko ka dauki hanyar Bauchi kayan yayi arha amma a cikin Maiduguri kayan yana da tsada sai mutum ya ce yan kasuwa Maiduguri suna tsawwala kaya suna ba su da tausayi alhali a hanya ne abun yake baci to kafin su zo akwai wanda wani lokaci yake gaya mana lokacin da muke wannan zagayen ya ce akwai lokacin da ya dauko kaya da aka kama shi sai da ya biya kusan 30,000 kafin a bar mar mota da kayansa in ya bari zai lalace ya gama asara kaga 30,000 din nan dole zai lissafa a cikin kayan ya cire to kaga talaka kuma shi zai wahala saboda haka da zai yi a yi wani abu hukuma ta tashi ta yi wani abu duk motar da ta dauki kaya na abinci da mutane suke bukata ko dai gwamnati ta sassautawa wato masu motocin nan ko kuma a yi tallafa musu ta hanyar in akwai takardu ne babu a gyara in takardu ne babu kan maimaita shi da laifi to amma in motar na da takardu ya bi doka kada a dubi kayan da ya dauka a ce tunda kayan ka din abinci ne zaka ci riba da yawa mu ma sai ka ba mu da yawa ya zama babu wannan din ai jami'in tsaro ko jami'in aiki ko wane ne ko yaran da suke irin gyaran titin nan suna tsaya gefe ba wai gyaran suke ba fa amma sun hangi mota ne sai su dauki kasa a jebur su watsa akan titi sai su daga maka hannu ka taimaka musu zuwa suna gyara maka ko wannan ne idan mutun ya dauki kayansa yana tafiya lafiya ba ku yi magana ba ai don ko tausaya ma tunda ka tsaya akan hanya don tsaron lafiyar shi ne don kare lafiyar jama'a ne kare lafiyar titi ne saboda haka zai iya baka naira 50 naira 100 wanda zai ce ka sharuwa wanda ya dauki wani nau'i na kayan abinci ma zai iya baka kaci kamar da a cikin gari masu fiya wata masu fiya wata kaga wani lokacin sun zo wajen yan sanda ko sojoji su tsaya su ba sai an ce ku sai kun ba mu ba za su tsaya su sauke ruwa leda daya gashi ku sha da natsuwan su suka yi to da su ma wayancan da sun yi amma an tsawwala musu to su ma sai suka tsawwala to wannan nukta kuma idan mutum ya ji cewa ana zagin mutum ko ana giba me ya kamata ka yi a zaman ka na wanda ka san cewa haramun ne al-imamu nawawi rahimahullah yake cewa a cikin littafinsa al-azkar yace i'lam annahu yanbaghi liman sami'a ghibata muslimin an yaruddaha wa yazjira sahibaha wato abin da ya fara ya dace yace ka sani duk mutumin da yaji ana gibar mutum to abinda ake so da shi ya mayar da martani ya tsawatar kada ai na'am fa in lam yanzajir bil kalam zajarahu bi yadi idan mutum bai hanu da harshen ka da kai magana wani bai dace kai haka ba sai ya masa tsawa da hannu ka nuna masa kar yayi tsawa da hannu ba wai ka tashi ka naushe shi ko ka tushe bakin shi ba a'a na'am to idan bai haka ba fa to ya kamata ya bar wajen shi na'am to idan shine yake cewa fa in lam yastati bil yadi wala bil lisan faraka dhalika al majlis idan kai magana ka sa hannu bai yi ba to ka bar majalisa na'am ka tashi ka bar wajen fa in sami aghibata shakhsihi aw ghayrihi mimman lahu alayhi haqq aw min ahli al fadl was salah kana al i'tina' bihi bima zakarnahu akthar idan wannan giba da ake yi na'am da aka ji ana giba wannan ya taba shakhsiyar ka ko kuma ya taba wani wanda yana da haƙƙi akan ka ka fahimta kana zaune ana maganganu wannan magana ta shafe ka ana taba mutuncin ka kamar yadda martani ko kuma ana taba mutuncin mai gidanka wani shugabanka ne na'am wani yayanka wani mahaifinka wani wane ne ka mimman lahu alaihi haqq wanda yana da haƙƙi akan ka to ka hana abun ya fi tsanani ko kuma abu waɗanda suke da falala da salah shugabanni ne masu gyara ne malamai ne na'am sai kuka ji ana giban su to ku hana din ya fi tsanani anan hanin ya fi ƙarfi anan fiye da hanin da za ku yi ga wani wanda haka gama gari ne saboda waɗannan mutane shiga haƙƙinsu ɗin yana zubar da mutuncin abin da suke yi in wannan shugaba ne sai aka zo aka zauna a majalisa ana zagin shi ai wannan shugaban ya cika kaza ai bai yi kaza ba ai da yayi kaza kaza abubuwa dai a hada akwai da babu sai kaga mutunci sai yana zubewa a idon mutane na'am a cikin hadisin Ittiban cikin hadisi mai tsawo yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah sai suka ce ina Malik yake ne wato Malik dan Dakhshish fa qala ba'dhum wasu suka ce zalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu wannan munafiki ne bai son Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji sai yace la taqul zalik kada ka fadi haka ala tarahu qad qala la ilaha illa Allah yuridu bidhalika wajha Allah kada ka fadi haka shin ba ka gan shi yana la ilaha illa Allah ba kuma yana neman yardan Allah qalu suka ce Allah wa rasuluhu alam qala ce fa inna ma nara fi wajhihi wa nasihatihi lil munafiqin mu abinda muke lura kenan a cikin fuskar sa da kuma irin nasihar sa alama ce ta munafiqai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna Allah harrama ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah lalle Allah madaukaki ya haramtawa wuta duk mutumin da ya fadi la ilaha illa Allah yana mai yaddan neman yaddan Allah a cikin wannan fadin da yi hadisin Jabir dan Abdullah da kuma Abi Talha suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma min mur'in babu wani mutumin da ya khdhulu mar'an musliman da zai kaskantar da wani musulmi fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatu a inda ake yaye huruminsa wa intaqasu fihi min 'irdihi za a rage masa daga mutuncinsa illa khadalahu Allah fi mawtinin yuhibbu fihi nasrata sai Allah ya kaskantar da shi a wurin da yake son dauka ganshi kaji idan har ka kaskantar da wani ka fadi wani magana na batunci ga wani a inda in ka fadi hakan mutuncinsa zai zube to kai ma sai Allah ya zubar da mutuncinka a inda kake so ka samu daukaka وما من مرئ باب وني متمن دا ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه زي تيمكا وني متم مسلمي أولين دا أكي زبد دا متن جنسا وينتهك فيه من حرمتي أنا يأي مسا حرمينسا إلا نصره الله في موت يحب فيه نصراتا سي ألا يتمكيش أين دا شما كان سنين يكي سوء تيمكا مسا وانا حديث حديثني حسن كم ردا يزو أتكن صحيح الجامع a cikin wato sunan Abu Dawud yazo a cikin Kitabul Adab babu man radda an muslimin ghaibatan duk wanda wato babu yake magana duk wanda ya mayar da martani akan giban da ake wa wani a hadisi Abu Darda radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man radda an irdi akhihi radda Allahu an wajhihi an-nara yawm al-qiyama duk mutumin da ya mayar da martani daga mutuncin dan uwansa ana zagin sa sai ya kare shi sai Allah ya kare shi daga wutaren tashin kiyama a cikin hadisi ka ibn Malik wanda yake yana da tsawo wanda alkisar Allah ya karbi tuban su lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a filin Tabuka sai ya ce ma fa'ala ka ibn Malik me ka ibn Malik yayi ne bai samu zuwa yakin Tabuka ba sai wani mutum daga Bani Salama ya ce ya Rasulullah habasahu burdahu wa nadhara fi atbay ya manzon Allah ai ba abin da ya hana shi kawai ya dinga irin mai tafiya ne yana takama yana neman irin wuri masu sanyi-sanyi da jin daɗi sannan kuma da irin kayan da ya sa irin kaga wani mutum ya sa kaya mai kyau zai dinga harara kan na'am kallon gefe-gefe kana tafiya na tinkaho irin wannan ne ya hana ka zuwa wato yakin Tabuka sai ga wani mutum na'am yake cewa wato Mu'adh ɗan Jabal kenan radiyallahu anhu yake mai da martani ma wancan din sai ce bi'sa ma qulta kai kirda abin da ka faɗa bai kyau ba wallahi ya rasulullah ma alimna alaihi illa khaira wallahi ya manzo Allah ka ibn Malik ba mu san shi ba sai da alkhairi mutumin kirki ne sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai magana ba to haka ake so idan aka taba wani dan uwanka musamman in kai malami ne ko kai wani mai wani aiki ne aka taba mutuncin wani kada ka zauna kai ma ka taimaka a'a yace ni dai ina ganin mutumin kirki ne kuma mu ma mu gyara wato ka san wai sai bango ya tsage to wani din shi yasa ake so mutum ya taimaka wa ƴan uwansa kar ya sa su zunubi na'am kar ya sa su zunubi wani din shi zai yi abin da za a aibata shi su kuma wasu maganan ba su kame ba ka duba kisar Annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa Safiya ta zo ta ziyarce shi a yana intikaf da ya raka ta a kofar masallaci wasu biyu suna zuwa da suka hanga Annabi da wata sai sai suka juya za su tafi Annabi ya ce ku zo ala rasuli kuma ku hakura ku zo wannan ita ce wacce yar wane ya nuna musu wannan iyalin su suka ce subhanallah ya rasulullah ya za ka tsammaci za mu yi maka mummunan zato Annabi ya ce a'a ina jiya muku tsoron kar shedan ya jefa muku wasu wasi a zakatanku ya ce inna shaytana yajri min ibni adam majra dam to kaga anan Annabi me yayi da yayin shiru ba mamaki shedan ya jefa musu wani tunanin wannan a masallaci ne Annabi ne da iyalansa to ya kai kuma zaka je hotel na giya ko irin da ake wato neman mata na zina ko gidan kwaya ko inda katti suna luwadi na'am kai kuma ko gidan caca ka je ka shiga ciki ka zauna ka fito na'am ka ce kuma ai ni ba wannan abin ne ya kai ni ba kaga kai ne ka kai kanka wurin da za a tuhume ka ina fata an gane Allah ya sa mu dace mu takaita haka daga wannan mabahatin sai lokaci na gaba insha Allah na'am
zakallahu khairan masararu a halin yanzu za mu bude layin mu domin a yi tambayoyi kuma kallon akwai tambaya guda biyu da muka samu ta hanyar text da ake turawa tambayar farko me shi yana cewa ina mace ce ta yi tambaya kan cewa dalilan da ke sa mace ko kuma mata su yi ta kaba sannan wannan kuma tana tambaya kan cewa ta haifu ne sai ta dauki ko kuma ta yi alluran tazaran haifuwa sai kasance jini bai yanke ba har tsawon wata biyu kuma gashi Ramadana ya shigo ya za ta yi. Salamu alaikum. Wannan sai Radio naka? Har yanzu radio ka kashe mana.
Na'am.
To shikenan, Allah ya musa.
Hello.
Na'am, wannan ya ji. Lambar da za a buga ita ce 0802419254. Wa alaikum salam bismillah. Na'am, ita tambayan ki.
Na'am, ina tambaya ne azumin akwai wahala.
Azumi akwai wahala.
Akwai wahala azumi.
Na'am, to me kike bukata?
Wallahi ko tsiya ma na iya dagawa shine yake ko zai yi mutum ya bari in lokacin sanyi yayi.
Lokacin sanyi?
Eh, sai mutum ya rama ba.
Na kina ne mun fita wake ne yanzu. Ya ga wake ne. To yi gida. Na bismillah. Bismillah muna sura danki ita banki. Na'am bismillah.
Hello.
Bismillah muna sauraron ka.
Salamu alaikum.
Muna sauraron ka bismillah.
Ina neman addu'a ne.
To, masha Allah.
Malam mu da mu yi magana wai ko mu da mai. Ana hujjin jira mu kon zalai to.
Baraka Allah, shukran.
Salamu
alaikum. Na da tambaya na shi ne. Kamar yanzu kana imam sallah, to imam din baya yin jarfatul iftirai kuma baya yin wannan jashinan da suna. Baya yin du'aul iftirai.
Du'aul me yake?
Baya yin du'aul iftirai.
Akwai du'aul iftirai ne a sallah?
Addu'a
bude sallah. To, wace addu'a ke yi ga bude sallah?
Allahumma fahid baini wa bainaka daya.
To, yawa, sai me?
Da kuma addu'an jassatul istirahi. Wai da kuma zaman jassatul istirahi. To, imam din baya yi shin zai wuka yi.
To.
Tambaya na nake kuma shine zai wuka bi imam din da akwai laya a cikin sa. Ko
kuma akwai layan da ya
halatta mutum ya sa. Na'am. Wa
alaikum salam. Wa alaikum salam. Bismillah,
muna sauraron ki. Ina da
tambaya ne, ba na wani mafarki ne. Ba na fassara mafarki fa.
Okay.
Kina ji na?
To, thank you.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum
salam.
Na'am, bismillah.
Na'am.
Kana daga muryanka? Na'am.
Na'am.
Wanda ake
da
yake da
mai sihiri a jiki wanda aka yi masa sihiri shi kake nufi ba wanda aka yi masa sihiri ko? Na'am. Me ya kamata yi a Ramadana?
Na'am.
na musulla kama jumu ai kokari ka kashe ko kuma rage sautin akwatin radio walaikum ikram kallena jumu doki wannan sai na bismillah walaikum bismillah muna sauraron ki
akwai lokaci tambayan kadan
ne Walaikum salam. Salam. Walaikum salam,
bismillah. Ya
Allah. Ya Rabb. Mace ba kun gane
da
Kafin ji
shi mana sallan
tarawih
sallan tarawih da ake ko kuma tahajjud da ake da daddare shin sallan rawatib din yanzu a wani lokaci yake shiga misali kamar ko suna da alaka ne shi yake so ya nuna ina da fatan dai wannan shine tambayar naka ko yanki Walaikum salam.
Hello.
Na'am, bismillah, muna sauraron miki.
Marhaba, lafiya. Ya tambaya.
Na'am?
Oh, mun gode.
Wa
alaikum salam. Alex na.
Ni ke da tambaya na farkon da ma tun da rai wani rashin lafiya da yanzu na dau azumi ba na iya yin komai.
Amma kina iya ki azumi.
Tun da rai rashin lafiya da ina dau azumi ba na iya yin abu.
Amma kina iya ki azumi.
Eh ga je kan nan ni kin da alhamdulillah ina yi amma yanzu ni ne nake a kwance fa ba na iya yin abu.
To, mun ji.
Mana azumin zai yi amma kuma abin da zai biyo bayan shi
rashin gwabaci dalilin da yin tambayar
walaikum salam
azumi
akwai walaikum salam bismillah muna su da ranka
wala da Allah na azumi mai da kuke yana yi da
na'am mure naka bayan Mun da irin
da ake
nawa
na. Mun fahimce ka
ba? Ni na fahimce
shi.
Ko ka
fahimce
shi? Eh. Shikenan mallan ya soro, ya fahimce ka.
Assalamu
alaikum. Alaikum.
Hello?
Na'am, bismillah.
Eh, an sunan tarawih din mata da su yi a gida.
Na'am.
Allah
ta'ala ne ya sai an kuma yi shafa mai koyaya zai. Na'am. To shi ke nake sama san insha Allah.
Ina haka kuma ga.
Na'am. Da ina ji yanzu ana so dan a kammala shirin ka.
Wato wannan mai tambaya na cewa dalilin da yasa ake mai tambaya cewa dalilin da yasa ake takaba masa suke yin takaba ko
eh dalilin da yake sa
mata su yi takaba dalilin da yasa ake yi shine mutuwar miji ko kuma mutuwar wani na kusa da kai to amma wannan miji shine wanda za a yi wata hudu da kwana goma mace za ta zauna ba tare da ta dauki kulliya ba ba tare da fita mara dalili ba har wata hudu da kwana goma kafin ta samu daman kulliya ko fita ga dukin da take son ta yi tafiya ta fita wannan shine wanda mijinta ya rasu amma wacce ba miji ba miji ya rasu wani dangi ne ko wani mahaifi ne to kar mace za ta yi ta kaba kar ya wuce kwana uku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta yi haka fiye da kwana uku ta yi laifi sai dai in miji ne wata hudu da kwana goma kuma hikimar dalilin da yasa kenan ake yin ta kaba mutuwar miji ko kuma mutuwar wani wanda kake kauna kuma mu kare wuce kwana uku in ba miji din ba bayan kwana uku ayi kwalliya ayi komai na'am sai hikimar da yasa ake ta kaba dalilin da gashi nan nasin Qur'ani ya nuna hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna malami suka ce hikimar ita ce wato taimakawa dangin miji a irin juyayin rashi da suka yi kada a ce mace mijinta ya mutu shikenan ta ce miji ne ya mutu ta dauki zanin ta tafi ita ba abin da ya shafe ta sannan kuma idda na mutuwar miji yana zaman kamar gadin mijin ne yanzu karar mutuwa yana zuwa a koda yaushe lokacin da mutum ya mutu in saki ne za a yi Allah ya tafi talliquhunna li'iddatihinna mace al'adanta ya zo ya tafi ba abin da ya hada ku sannan ka sake ta ka kawo shaidu na cewa ka sake ta na sake ta gata nan al'adanta ya zo ya tafi muka rabu a'a na sake ta gata nan da jura kaga an sani to amma in mutuwa ce mutum yau ciki zai wuce gobe da safe mutum ya mutu ko a daren cikin ya wuce a daren ma zai mutu ko wankan janaba bai yi ba zai mutu ciki kuma ya wuce to a wannan lokacin idan aka ce za a yi wani sake ne bayan lokaci ne cikin zai zo ya bayyana karshe a zo a tuhumi matar a ce ai cikin nan daga ina ta dauko ko kuma mijin ya mutu matar ba ta da ciki ta je ta yi zina ta dauko ciki kuma ta zo ta sa a gidan ta ce ai mu cikin nashi ne bai bayyana bane shi yasa aka ce sai ta zauna wata hudu da kwana goma to kaga idan ya mutu wata hudu da kwana goma nan a cikin muka ce hadisi ya nuna yaushe ne za a busa rai wato a wata hudu ne kaga za a zo a gaya saboda haka wannan yana daga cikin hikiman wannan sai wacce ta dauki allura shi yasa ta samu jinin ta bai ya tsayawa za ta yi amfani da al'adanta na da ne kafin ta dauka jinin kwana nawa take yi in ba ta iya bambance jinin da yake tafiya din kullun jini ne sai ta dauki adadin kwanakin da ta saba yin al'ada a cikin kwanakin da yanzu jini
take ta haifu ne fa kan wallahi
eh tace ta dauki allura
eh da ta haifu din ina jin bata gama wannan
ko ma ya ne ta dauki allura to yanzu rashin tsayuwan jinin allura ne in kuma rashin tsayuwan jinin in jinin haihuwan ne bai lokacin sa bai yi ba to wannan sai ta jira wato daukewan jinin haihuwa amma in dalilin alluran ne to ba za a bar sallah ba ko wani abu dalilin wannan din wannan shi nake son bayyana
za ta yi azumi
za ta yi azumin ta sosai ma sai kuma mai cewa azumi akwai wahala shi ne da cewa wannan shi gobe bai haje azumi ba wahala idan mutum ya yi niyya ya dogara da Allah yanzu gashi jiya mun yi amma mutum in ya dinga tsoron abun sai abin ya bi shi amma ba ka ji tsoro ba kana dan ayyukan ka kazar-kazar za ka yi kuma ya dangana ga irin sahur da mutum zai yi in a daina shan abu mai sanyi a sahur jiya na yi magana a daina shan abu mai sanyi a lokacin buɗe baki a lokacin sahur ka samu irin jin ngaji kulowa din nan ka san shi
ngaji kulowa
wani abin nan tsaki ne da za a sa kanwa a abin nan din mutum ya dan kurba ko shayi da dan madara haka mutum ya kurba na'am zai taimaka masa Allah ya taimaka masa na'am abu mai dan dimi dimi zai taimaka wa mutum na'am insha Allah sai kuma mai tambaya akan ibin imam mai laya a jiki imam mai laya a jiki a nuna masa yana buƙatar faɗakarwa ne duk mutumin da ya sa laya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kar Allah ya cika masa burinsa kuma za a bar shi da abin da ya rataya ka dinga karanta addu'o'i don ka Allah ya kare ka na sunna in bai sani bane a sanar da shi wannan shi ne sai kuma
ya yi magana batun jasatu istira da kuma
aha, wanda yake tambaya kan limami baya abin jasatu istira baya du'a ul istifta za ka bi shi in kai ka zo ka yi jasatu istira din na'am in za ka yi addu'an ka na istifta sai ka yi wannan ba zai hana ka bin imam din ba don cewa shi bai yan wani abu an tambaye Sheikh Al-Albani rahimahullah akan wannan tunda hadisi yace kar ku saba imam to gashi imam bai yan wannan sai yace abu in ya tabbata sunna ne ingantacce ka sani na'am don imam ya bari kai ba za ka ce za ka bari ba amma kar kuma wannan din ya sa ka na jinkirtawa ga imaminka na'am wannan shine sai kuma mundi meye mutum zai yi alhali yana an yi masa sihiri ya zai yi a cikin azumi lokaci ka samu na addu'a sihirin karfinsa zai ragu a cikin ramadan saboda shaidanu ne suke karfafa shi ka yawaita addu'a Allah ya warware wannan sihirin kai ni yanzu ma na daina addu'ar Allah ya warware sihiri kadai zan ce Allah ya mayar da sihirin nan kan wanda yayi shi mai dandana duk wanda yake da alaka da sihiri Allah ya mayar masa a kansa in shine yayi in bokan ne in aljanun ne Allah ya mayar musu wallahi su aljanun kansu suna tsoron Allah ya mayar musu da sihirin da suke wa hidima din idan ka zo kana addu'a Allah ya mayar muku da sihirin ku sai suna cewa a ku ci Allah ya bashi lafiya dai in ga in mutum ya samu lafiya so ayin ba taba so wasu tafi amma an ce Allah ya mayar musu Allah kuma zai mayar musu din saboda haka duk mai sihiri yayi addu'a sihiri ne in ya ka tabbatar Allah mayarwa wanda yayi maka din wannan shine abin da ya kamata mutum yayi sai kuma mai tambaya akan rawatib babu alaka tsakanin rawatib da tarawihi ko sallar dare rawatib salloli ne da mutum yake yi daga azhar kafin azhar hudu bayan azhar biyu mun yi magana a baya raka 12 kafin bayan bayan magariba bayan isha'i da kuma kafin alfijir mun yi magana darasin bulughul maram mun yi bayani sa mai rawatib 12 ko 14 da wannan mun yi magana wannan sallar tarawihi sallah ce mai zaman kanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sallah ne da ake bayan sallar isha ake yi kafin alfijir duk lokaci ne na sallah har mutum yayi witrin sa yin lido ko yin game ba daidai bane a cikin ba mawtar ramadan ba lido ko game ko dara dukkan su barna ne ba ta lokaci ne wasa ne wanda kuma yake sa gaba wannan yace sai ya kure wannan wannan yace sai ya kure wannan ba ambaton Allah cikin majalisi ne na shedan saboda haka wajibin musulmi a wajen watan ramadan yayi abin da zai shagaltar da lokacin sa a cikin bin Allah da ambaton Allah da azkar da karatun alqur'ani da jin sauraron wa'azi ko zuwa majalisun karatu amma ba mutun ya zamanto yana kashe lokacin sa kamar yadda muka faɗa da finafinai ko kuma da lido ko dara ko kuma a hirarrakin da ba su da amfani ba in ba za ka yi wasu abubuwan ba ma ka kwanta ka yi bacci ya fi maka alkhairi akan ka zauna kana sabon Allah sai kuma mai ce da take tambaya akan yin tarawihi a gida mace za ta iya ta yi sallah a gida ma ya fi mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa buyutuhunna khairul lahunna yin sallan su a gida ya fi musu amma in suka aka ce ga masallaci kusa mace za ta fita tare da kiyaye mutuncinta da huruminta da ka'idar musulunci tana iya ta fita da izinin kuma mijinta ko mahaifinta ko alwalinta sannan ta je ta yi sallah yayi in kuma a gida za ta yi gurgurdu abin da za ta iya karantawa za ta yi da su kamar yadda ta ambata alantara zuwa nafi za ta iya ta yi ko kuma in tana iya ta kara ko za ta iya ta dauki mushaf qur'ani tana dubawa don ta tsawaita karatunta tana so za ta yi gurgurdun yadda za ta iya Allah ya sa mu dace ina jin tambayoyin da suke gaba na kenan
sun kare sun ya farmu kallah kuma lokacin da aka dibarwa shirin ya kawo jiki akram kallah jazakallahu khairan
barakallahu fiku